Congratulations to CIA Cabinet for Washington DC.
Sojojin Isra'ila sun kai wani sabon hari ta sama a yau Laraba a zirin Gaza, yayin da Majalisar Dinkin Duniya ke ci gaba da nuna damuwa game da tsaron lafiyar fararen hula. Rundunar sojin Ukraine a yau din nan Laraba ta ce Russia ta kai mai Ukraine hare-hare da jirage marasa matuƙa guda 46. Ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ta sanya takunkumi akan wani kamfanin Amurka da tsofaffin jami'an ma'aikatar Baltimore suka kafa.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Allah ya yi wa tsohon kakakin majalisar dokokin wato wakilai na Najeriya rasuwa wadda ake kira Galina Abba a jihar Kano.
Majalisa da ma demokaradiyya ta Najeriya ba za ta manta da irin gudunmuwar da Gali Umar na Abba Ibada ba, domin ni sheda ne kuma duk dan majalisar da yake a 1999 zuwa 2003 abinda Isma shi ma sheda ne.
To da safiyar yau Laraba kuma al'umman jihar Ondo a kudu maso yammacin Najeriya sun tashi da wani bakin labari na rasuwar gwamnan su Olorotimi.
Zamu tuna da gwamnan jihar Ondo akan abubuwa kamar guda 4-5. Kagare Ondo bai taɓa samun wani gwamna wanda ya mata aiki irin shi ba. Ya aikata bari ya fly over a cikin garin Ƙware.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin Arewa a yau na Nasiru Adamu Ali Kaya, wanda shirin na yau shine na biyu kuma na ƙarshe a bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar 2023 mai ban kwana, wanda zai kawo zantawa da manyan dattawan yankin na Arewa wanda suka kwatanta yadda yankin yake a zamanin jiya da kuma yadda yankin ya tsince kansa a yau. Akwai kuma sakonnin kuma sauraro dauka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai mun fara shan kashi wato kashin farko da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Sojojin Isra'ila sun kai wani sabon hari ta sama a yau Laraba a zirin Gaza kwana guda bayan kalaman da jami'an Isra'ila suka yi game da fadan da suke yi ta ƙasa, wanda ya haifar da damuwa daga Majalisar Dinkin Duniya game da tsaron lafiyar fararen hula. Fadan na yau Laraba ya hada da hare-hare ta ƙasa da Isra'ila ta kai a birnin Gaza da arewacin zirin Gaza, inda Isra'ila ta fara aunawa a yakin da take yi na kawar da kungiyar Hamas. Bayan da suka danna kudu zuwa yankin Khan Yunis, jami'an Isra'ila a wannan makon sun nuna alamun cewa za su ƙara fadan a wasu sassan tsakiyar Gaza, ciki har da yankunan da ke da sansanonin 'yan gudun hijira da dama. Russia ta kai ma Ukraine hare-hare da jirage marasa matuƙa guda 46 da daddare, a cewar rundunar sojin Ukraine a yau din nan Laraba. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce dakarun tsaron saman ƙasar sun harbo 32 daga cikin jirage marasa matuƙa da Russia ta harba, yayin da akasarin sauran suka samu damar kai farmaki a yankunan fagen daga, musamman a yankin Kherson. Ministan cikin gida na ƙasar Ukraine Ihor Klemenko shi ma ya bayar da rahoton harin da Russia ta kai da yammacin jiya Talata a Kherson, wanda ya afka ma tashar jirgin ƙasa a daidai lokacin da mutane ke jiran tashin jirgin ƙasan da zai kwashe su. Klemenko ya ce harin da aka kai ya kashe wani ɗan sanda tare da jikkata mutane hudu. Ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ta sanya takunkumi a kan Karon, wani kamfanin Amurka da tsaffin jami'an ma'aikatar Baitulmali suka kafa, wanda ke bada bayanai ga kamfanonin da ake zargi da tursasa mutane yin aiki a yankin Xinjiang don taimaka musu wajen bin dokokin Amurka. A yau Laraba, ma'aikatar harkokin wajen China ta ce za ta ɗauki munanan matakai a kan kamfanin Karon da daraktocin bincikenta kan bayar da abin da aka kira shaida kan takunkumin da Amurka ta ƙaƙabawa Xinjiang ba bisa ƙa'ida ba.
To, an jima kaɗan za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. yayin da dimbin al'umma daga ciki da wajen jihar Kano suka yi cincirindo a fadar shugaba wato mai martaba sarkin Kano a Najeriya, waɗanda suka kunshi shugabannin majalisar dokokin ƙasar na da da na yanzu, inda ake sallar jana'izar tsohon shugaban majalisar wakilan Najeriya Alhaji Gali Umar Na'abba, wanda ya rasu a jiya. Abokan hulɗa na siyasa da harkokin shugabanci sun bayyana wato babban gibin da rasuwar tasa ta haifar a fagen siyasar ƙasar. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Alhaji Gali Umar Na'abba ya zama shugaban majalisar wakilan Najeriya watanni kalilan bayan ƙasar ta koma ta farkin demokradiyya a shekarar 1999. Ya rasu a daren jiya Talata yana da shekaru 65 da haihuwa. Ya samu digirin farko akan nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmad Bello ta Zaria a shekarar 1979, bayan da ya halarci makarantar primary ta jar ƙasa da kwalejin Rimfa dukkaninsu a birnin Kano. Ya kuma halarci Jami'ar Harvard ta ƙasar Amurka, inda ya yi karatu akan dabarun wanzar da shugabanci na gari a shekara ta 2004. A shekarar 1999 ne aka zaɓe shi a matsayin wakilin mazaɓar birnin Kano a Majalisar Wakilan Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP, al'amarin da ya ba shi damar shugabantar majalisar bayan saukar Honorable Salisu Buhari watanni kalilan bayan ƙaddamar da majalisar. Sanata Masaudu El Jibril Doguwa ya yi aiki kafada da marigayi Gali Umar Na'abba lokacin da shi Sanata Masaudin na wakiltar mazaɓar Kano ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya.
Majalisa da ma dimokuraɗiyya ta Najeriya ba za ta manta da irin gudunmuwar da Gali Umar Na'abba ibada ba, domin ni shaida ne. Kuma duk ɗan majalisar da yake a 1999 zuwa 2003 abinda isa mashi ma shaida ne. Kyarbadin Umar Gali Na'abba shine speaker a daidai wannan lokacin ba dan rigimar da Ida Obasanjo domin a kafa tushen demokradiyya a Najeriya ba dan rigimar da Ida sauran waɗanda suke dinga daurewa bangaren zartarwa gindi, to da yanzu demokradiyyar Najeriya ba a same ta a yadda aka same ta ba. Saboda haka duk wanda yake jin dadin demokradiyya a yanzu tushe ne da Umar Gali Na'abba ya gabatar. Kuma haka dukkan wani dan majalisa da yake majalisar tarayya ko kuma yake senate, irin dakewar da Gali Umar Na'abba yayi ya samo musu yanci shine isa a yau suke walwala, ba don Gali Umar Na'abba ba. To ina so in tabbatar maka cewa demokradiyyar Najeriya da yanzu tana nan tana tafiya da kafa daya.
Kwamar Sa'id Bello dan jam'iyyar PDP ne da suka yi gwagwarmayar siyasa tare da marigayi Gali Umar Na'abba bisa ta farkin aqidar santsi ta gidan marigayi tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kano Alhaji Muhammadu Abubakar Rimi ya yi tsokaci.
Zaman mu da muka yi tare da shi zamani na gwagwarmaya ne, za a yi a tabbatar da cewa an yi gaskiya a cikin harkar siyasar jam'iyya. An yi tabbatar da cewa ƙasa an yi mulki na al'umma, na jama'a, na kuma gaskiya. Kuma abinda Gali ya yi a majalisar tarayya a matsayinsa na kakakinta ya tabbatar da martaba da daraja ta 'yan majalisu a wannan lokaci. Kuma a matsayinmu na 'yan santsi tare da shi, mun ba shi shawarwari, ko mutum ne mai karɓa shawarwari duk irin abubuwan da kai ka ce da Gali ga abin da za ka yi, in dinin jama'a ne zai ce ya yarda ya kuma karɓa. Mun ce kada yaƙi, mun ce yayi, kuma bisa aqidar a doron santsi da lokacin da Muhammadu Abubakar Rimi yake da rai.
Ya zuwa yanzu dai jama'a a ciki da wajen jihar Kano na ci gaba da bayyana alhini game da rasuwar Alhaji Gali Umar Na'abba tare da addu'ar fatan samun rahama a gare shi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Allah ya kawo mu musulmi a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da ma dandalin X da Instagram. Yanzu ko ga zahara da ci gaban labaran duniya.
Birane biyu na arewa maso yammacin China, Qian da Yinchan, sun shawarci mazauna yankin da suka kasance cikin gida da takaita ayyukan masana'antu da kuma dakatar da safarar kwal, tare da yin gargadin cewa za a sabu gurbatacciyar iska a cikin kwanaki masu zuwa, inda ake kyautata zaton za a samu hazo mai yawa. Cibiyar sa ido kan yanayi ta China ta kuma yi hasashen cewa za a samu hazo sosai a arewaci da gabashin kasar daga safiyar gobe Alhamis zuwa Asabar kafin kuma a samu sanyi da yammacin ranar Asabar don kawar da hazon mai karfi. A ciyan babban birnin London Shenzhen, hukumomi sun bada sanarwa mai karfi a yau Laraba cewa suna tsammanin za a iya samun gurbacewar muhalli har zuwa ranar Juma'a, tare da aiwatar da matakan gaggawa don rage hayakin gami da neman jama'a su yi amfani da ababen hawa na gwamnati wajen zirga-zirgar su. Sannan kamfanoni su samar da wasu shirye-shirye masu sassauci ga ma'aikatansu. Kamfanin dillancin labaran Rasha ya rawaito cewar mataimakin Prime Minister kasar Alexandria Novak yana faɗi a cikin wani jawabi da aka buga a yau Laraba cewa rabin yawan albarkatun man fetur da Rasha ta fitar da shi a shekarar 2023 ta tura shi ne China, yayin da kasan India ya karu cikin shekaru biyu zuwa kashi 40 cikin 100. Novak, wanda ke kula da sashen makamashi na Rasha, ya ce babban abokan hulɗarmu a halin da ake ciki yanzu su ne China, wadda kasanta ya karu da kusan kashi 45 zuwa 50, sai kuma India.
Kuma da gaida Zahara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma da Allah yanzu ko bar mu kada zuwa jihar Ondo, inda gwamnatin jihar Allah ya masa rasuwa. Gwamnatin jihar da ake kira Oluwadotimi Akeredolu ya rasu yana da shekaru 67 a duniya bayan wani rashin lafiya. Iyalai da manyan majiyoyin gwamnati su ne suka tabbatar da rasuwar nashi da safiyar yau Laraba. Gwamnan ya rasu ne dai bayan doguwar jinya da ya shafa ma da shi na rashin lafiya wadda ba a bayyana ba. Wakilin mu Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Da safiyar yau Laraba ne Allah ya yi wa gwamnan jihar Ondo Oluwadotimi Akeredolu rasuwa a kasar Jamus, inda yake jinya yana da shekaru 67 da haihuwa a duniya. An haifi Oluwadotimi Akeredolu a garin Owo a jihar Ondo ran 21 ga watan Juli na shekarar 1956. Ya yi makarantar firamare ta gwamnati a birnin Owo, kafin daga bisani ya yi makarantar sakandare ta Agnes a birnin Akure a jihar ta Ondo a shekarar 1968. Sannan ya yi karatu a Loyola College da ke birnin Ibadan a shekarar 1969, wadda babbar makarantar sakandare ce. Kana Oluwadotimi Odunayo Akeredolu dai ya yi karatu a babbar sakandare da ake kira Higher Secondary School a Yetoro. Tsohon gwamnan na jihar Ondo ya yi karatun digirinsa a fannin lauya a jami'ar Obafemi Awolowo da ke garin Ile-Ebe, inda ya kammala karatun digirinsa a shekarar 1977. Marigayi gwamnan na jihar Ondo Oluwadotimi Akeredolu ya yi ayyuka da yawa, wanda ya taba zama shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya. Haka zalika ya kai mukamin babban lauyan Najeriya, wato SAN. To ko mai yan jihar Ondo za su ce a game da mutuwar gwamnan Rotimi Akeredolu?
Sunana Muhammad Fallalo Ahmed daga Akure, Shasha Market da Akure Ondo State. Gaskiya mun ji bakin ciki sosai na mutuwar Akeredolu. Wallahi mun ji bakin ciki, dan mutumin kirki ne a wurin mu, a wurin jama'ar kasa daya, saboda yayi aiki gurgurdan hali kuma yana kan ayyuka ya kamu da wannan rashin lafiyar, kuma Allah ya kadare shi ba har lokaci yayi.
To da mi da mene za ku tuna da wannan tsohon gwamna na jihar Ondo?
Eh, za mu tuna da gwamnan jihar Ondo akan abubuwa kamar guda 4-5. Ka ga dai Ondo ba taba samun wani gwamna wanda ya mata aiki irin shi ba. Ya aikata bari ya fly over cikin garin Ore, sannan ya zo nan General Hospital ya canza mata tsari, an gyara ta, an maida ayyukanta gaba ɗaya na harkar computer na zamani. Sannan ya gina makarantu, kuma ya gyara hanyoyi kama ga express da sauran hanyoyi waɗanda ya na cikin gari, waɗanda suke cikin gari da kuma ƙauyuka.
Kamar mutanen da suke birnin Akure a nan jihar Ondo, yaya suka ɗauki wannan mutuwa ta Oluwadotimi Akeredolu?
To gaskiya jama'a da yawa suna cikin jimami, waɗanda suke wurin ayyukansu sun koma gida. wasu kuma sun rufe kasuwancin su suna ji mami na rashin wannan gwamna namu.
Sunana Abdulkalam dan alamu yawancin dan gwamna sun ji yawancin su ma ba su ji dadin mutuwan ba, amma dai to an dai yarda ne saboda Allah ne ya kawo ka shine gaskiya yawancin jama'a ba su ji dadi ba mutuwa wannan gwamnan namu, saboda mutunci da kuma aikin da yake mana tumin kirki ne kuma yayi mana adalci.
Wannan dai shine karo na biyu da gwamnan Ondo Oluwarotimi Akeredolu ya tafi kasar Jamus domin yin jinya kafin Allah ya masa rasuwa a yau. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mejoji 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Shirin Arewa a yau daga makon jiya zai kawo bita ta biyu kuma ta ƙarshe na wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. Shirin ya kawo zanta da manyan dattawan yankin na Arewa da suka kwatanta yadda yankin yake a zamanin jiya da kuma yadda ya tsinci kansa a yau. Wasu daga dattawan sun kasance masu ruwa da tsakiya lamuran Arewa tun gabanin samun yancin kasar daga Burtaniya a 1960. Alhaji Tanko ya kasai mai shekaru 98 da kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria Farfesa Ibrahim Madugu sun shigo shirin.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamfani.
Furfukar da Tijo Alhaji Tanko ya kasai.
Na ji kan rayuwata a Najeriya, na tafiye-tafiye, na ji ƙasashe sun ku 50, da nan Afirka da Turai da Amerika da Asia su India su China su Rasha su ko ina na ji. Kuma alhamdulillahi ni mu uku aka yi a gidan bi mata shi za ka kira da Tanko. Ni ne na ƙarshe, ni ne ƙarminsu, amma alal ikonsa yayi na sun mutu ko ce ta haifi ɗaya. Ni kuwa Allah ya raya ni har zuwa yanzu shekara 28 na haifi ‘ya’ya 23, huɗu sun mutu da 19 suna nan da rai. Ban yi makarantar boko Muhammadu ‘ya’yana da waɗansu wanda suka mutu da waɗanda suke da rai yanzu ba wanda bai yi digiri ba. Wani ɗan ɗana ya shiga makaranta sai ya yi bachelor sai ya yi master, duk ‘ya’yana suna da master degree. Wani kuma ke so ya PhD kuma ne da wansa.
A ke tafiya abinda nake so shi a arewan nan tamu yaya za ta yi ta ranar san lokacin da kuke rayuwa a arewa tana da daɗin zama tana da kyau amma yanzu arewa tana cikin wahala.
Ito ai ka san abinda yake kawo gyaran ƙasa kyakkyawan gwamnati. Tsakani da Allah haɗarin arewa shi ne mutanen da ake zaɓa gwamnatoci ko na jiha ko na ƙaramin hukuma ko na ƙasa gaba ɗaya ba sa mai da hankali wajen kyautata rayuwar jama'a, samun mutane sana'a, kawo abubuwan bukata na rayuwa, kawo abin da za su kyautata masana'antu kamar sha'anin wutar lantarki, kamar sha'anin ruwa. Yanzu misali Audu Bako da ya yi mulki a Kano sai da ya yi matattarin ruwa wajen guda shi, har yanzu ana cin moriyarsa da kansa wajen 40 da barin mulki. Wannan da kowa ya haka da yanzu za mu noma kala biyu ko kala uku, noma gyaɗa mun gama mu noma hatsi mun gama mu noma auduga da sauran abubuwa, kuma har yanzu muna iya tun da ƙasar tana nan kuma Allah yana mana ruwa. To abin da muke bukata shi ne a samu duk wanda zai shiga zaɓe ƙaramar hukuma ne ya zama shugabanta ko ya zama gwamna na jiya ko ya zama shugaban ƙasa ya zo mana da abin da zai yi maganta wa talakawa abin da yake damu, kuma in an zaɓe shi talakawa su tsaya su gaba za su sake zaɓen su ba sai ya cika alƙawarin da ya musu. Ba laifi ya fara in bai ƙarasa ba su sake zaɓen su ya ƙarasa, in kuma Allah ya bai ci ba wanda ya zo ya hau in ka gina gida ka yi rufi duk wanda ya zo ya gaji gidan dole ya masa fenti dole ya sa kwana. Saboda haka mu koma mu da kanmu tsaya mu daina zaɓen mutum don kwaɗayin kuɗin da zai bamu, mu zaɓi mutum don manufarsa abin da ya yi alƙawarin zai mu mana don gyara ƙasa, kuma mu tsaya a tsayin daka mu ga ya yi, in bai yi ba mu cunkushe shi har sai ya dawo ya yi. Wannan zai baiwa na baya tsoro duk wanda yake so ya zo ya nemi shugabanci zai ji tsoron kada talakawa su masa tawaye zai tsaya ya biya musu bukata share musu tawaye.
A da lokacin da aka yi siyasa mutane ne yan arewa suka sa a gaba su shugabannin siyasa amma yanzu an samu sauyi zuwa kwaɗayin abin duniya.
Shi ne muke fatan wannan ko kuwa wannan siyasa da ake ta kuɗi wanda ba shi da kuɗi ko jam'iyya ba za ta iya tsaye da kai takara in ba ka da kuɗi ba za ka samu. Da ita take kai kasa wanda aka zaɓa maimakon ya tsaya ya aiki ya magantawa wa'anda suka zaɓe shi abin da ya dame su in sake kuɗin jama'a in ya fito ya fito ya fito su wannan Allah zai mana maganta amma mutanen jama'ar kasa tsaya duk wanda ya zo ya yi musu alƙawari kar su bar shi ya tafi sai sun takura shi kullum ya zo garinsu su nemi ya yi taro da ku ɗan jaridu da jama'a gari ya gaya musu alƙawaran da ya ɗauka me ya samu daman yi a cikin alƙawarin me bai samu daman yi wannan za ta sa kowa ya cika alƙawarin da ya ɗauka gurgurdan iko.
Mun gode da Tijo. Farfesa Ibrahim A. Madugo shigo kai mana sharhi kan Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Abba da zan faɗa maka kaga Jami'ar Ahmadu Bello ba ka iya kwatanta ta da kowace jami'a Najeriya gabaki daya wajen ba ma faɗi kaɗai ba wajen koyarwa na musamman wanda yake Jami'ar Ahmadu Bello yanzu a Najeriya ta yi suna a duniya gabaki daya ta yi suna Afirka da ce duniya gabaki daya a Afirka kenan ma kenan to yau lokacin da sardani ya ɗebi wannan wuraren nan lokacin ana gani kaman ya yi haddama an ɗebi wuri masu yawa a yau wannan wuraren wallahi sun kasance suke da muna ta amfana da su za ka ga akwai faculties daban-daban department daban-daban research centers wanda yake duk babu wasu har nuclear ma nuclear research ana yin shi daga lokacin Sardauna bai san sa wannan abubuwan ba yanzu ka duba fannin noma da sauran zaki wanda dabbobi za ka cewa ba karamin hubasa ake wannan bangare ba suke taimaka ake taimaka manoma da masu kiwace-kiwace hatta wannan ma da ake cewa da ana kokari yan ai ya fada tsakanin Fulani da makiyaya din nan ba karamin taimakawa Jami'ar Ahmadu Bello take wannan bangaren ba
wato duk wannan ya nuna dattawan arewa na da sun fi hangen nesa in an kwatanta su da irin dattawan da muke samu a zamani ba lanta na ma wanda za su zo nan gaba
su sadauna wanda suka yi na ce za mu kwatan ya yanzu dan ai ba karamin ci gaba da azamu ba lokacin mu da muka yi karatu ai fahimi falo muka yi karatun nan har zuwa tun daga primary har zuwa degree har zuwa na uku har zuwa turai duk wannan shukan sadauna ne da abubuwan da ya kafa ne to ba za a iya kwatanta yanda yake cewa abinda yaro ya hango abinda babba ya hango yaro ko dutsen da alai hawo wallahi bai zai ma abin nan ba tunaninsa ba zai kai nan ba bai zai ma ganshi ba ma balle a ce zai samu wannan tunanin ta zo masa ba.
Wato a ƙarshe akwai wani abin da ba za a ga mutum yana da dama yana da ɗan hannu da shuni a arewa amma in ya zo kula da harkokin ilimi sai ya gane ƴaƴansa kawai yake yi. Ya tura su turai alhali hatta makarantar da inda zai je koma primary school da ko secondary daga makarantun na cikin halin kakani kai
ba komai bane son zuciya ne yes abinda zan yi cewa kenan son zuciya dan idan mutum yayi la'akari da yanda mu muka samu ilimin nan ya kamata ka kalli ayan takawa yawancin mu da mun karatu ba wasu masu yan ba wasu masu kudi bane kuma ba talakawa bane alhamdulillah amma duk da haka dan karatun da muka yi har kololo zuwa karatu mun yi karatu har zuwa kai digiri na uku duk biya mana akai to sai mu ce ba za mu kula da baya ba an kaga wanda haka din yayi butulci kaga ya abin nan ya ci amana yawa ya ci amanan jama'a da suka amince masa akai masa aka bashi wannan ilimi naka taimaka sa aka dafa mai kaga ya kai wannan matsayin nan har ya kai wannan madafan nan haka bai kamata ba ya kamata a samu canjin soyin irin wannan ra'ayin
cikin gudun kina ce a ƙarshe da kike da kike ji a ranka ka kai ƙarshen biro yau kai farfesa ne kuma dan arewa
ya nake
ya kike ji a ranka yau a ce kawai kai tunani ni farfesa tun da ina dan makaranta da gama secondary wasu su ci jarabawa wasu abokai na a karatu sun daina wasu yanzu kan ma ba a magana amma kai
ta ayyan alhamdulillah dole Allah nake mu godiya akwai liyomi har na kai wannan matakin nan yau aka ci jami'a Ahmadu Bello ba ko wani professor ba ba kushe masoran nake ba ni fa professor daga Ahmadu Bello University ina so ka sani Ahmadu Bello ai wannan ginshiki ne ba ki dan ka ci kai professor ne ai professor su to alhamdulillah ka ce na kuma kushin sa ba zan ci su na suka tara ko wani professor dai ko wani tsuntsu kukan gidansu yake.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen bitar ta shekara ta 2023 mai ban kwana. In Allah ya kai mu makon gobe a sabuwar shekara ta 2024, za mu shigo da sabon shiri na farko. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika ke miƙa godiya ga duk waɗanda suka shigo shirin a tsawon shekarar, kama daga dattawa, matasa, maza da mata. Mu zama lafiya, wassalamu alaikum.
To sarakai sai fa ku himmatu. Don ku jara kasar ku da gaskiya.
To majalla a gaida Nasiru Adamu Elika. Yanzu kuma sai sakonni da kuma ta hanyar email.
Yau zamu fara da karanto sakon Usaina matan Alhaji Umar Foreba Gashuwa. Yace tabbas tsadar gas din girki ta tilasta ma mutane a Najeriya komawa aiki da itace daga waye. Mun san za a rina wai an saki zanin mahaukaciya. Allah ya kyauta. Sako na gaba naka ne Ibrahim Muhammad yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama in jajantawa iyalai dan uwa da daukacin al'ummar Najeriya a game da rasuwar tsohon shugaban majalisar tarayyar Najeriya Alhaji Gani Umar na Abba da fatar Allah ya sa mutuwa hutu ne a gare shi. Sakon hadin giwa na Aminu Adamu Malam Madori da Comrade Hassan Hanza Sule Tankarkar sai kuma Comrade Umar Baban Yaye Sabon Gida tare da Sani Gulansi a jihar Jigawa yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku. Muna miƙa sakon ta'aziyya ga al'ummar karamar hukumar Jibiya ta jihar Katsina a bisa kisan gillan da ƴan ta'adda suka yi wa wasu al'ummar karamar hukumar. Allah ya ji kansu da rahama ya ba wa ƴan uwansu hakurin jure wannan babban rashi. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro a ƙasar mu Najeriya baki daya. Sakon Shehu Adamu Rijau kuma yace sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau na haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Ibrahim Ozil da Faruk Mahi Karoga Sakkwato yace gwamnatin Najeriya ta sha alwashin ɗaukar mataki kan waɗanda suka yi mummunan ta'adi a jihar Plateau. Duk da cewa wannan ba shi ne karin farko ba, amma gaskiya ya kamata a kawo ƙarshen rikicin ƙabilanci a Najeriya ganin yadda yake mummunan ta'adi a zamantakewar al'ummar ƙasar, inda ta kai wannan ƙabilar ba ta yadda da wata ƙabilar ba sai dai nata ƙabilar. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku, mu kuwa za mu karanto iya gwargwado abin da ya sawwaka.
To madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
‘Yan sanda sun hallara a babban birnin jamhuriyar demokradiyyar Congo a yau Laraba da zuma dakile wani tashin hankali ko zanga-zanga da jam'iyyar adawa za ta iya tayarwa a game da babban zaben kasar da aka gudanar a makon da ya gabata. Jami'an gwamnatin kasar sun haramta duk wata zanga-zanga, suna mai cewar yin hakan wata manufa ce ta tsarin zaɓe. Masu kada ƙuri'a sun fuskanci jinkiri, sannan wasu wuraren sun kasa kada ƙuri'unsu sakamakon cewa turawan zaɓe sun gaza kai kayayyakin zaɓe wuraren da ake zaɓen. An ƙara lokacin kada ƙuri'a da zumbin magance matsaloli wanda jam'iyyar adawa ta soki lamarin a matsayin rashin bin dokokin ƙasa. Sakamakon wasu ƙuri'un da aka bayyana ya zuwa yanzu, shugaba Felix Tshisekedi ne kan gaba da akalla ƙuri'u kaso 79 daga ƙuri'u miliyan 6 da aka kirga. Mutane miliyan 44 ne suka yi rajista. Kamfanin dillancin labaran Rasha ya rawaito cewa mataimakin Prime Minister kasar Alexandria.
To ba sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan na takaitattun labarai. sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shiri amma kafin mu sallama da ku bari mu amfani da wannan dama wajen taya tsofaffin ɗaliban makarantar Central Primary School dake Potoskum waɗanda idan Allah ya kai mu ranar Litinin dake tafe wato za su yi zaben jagororin kungiyar ɗaliban kenan yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lisa Gresham da ta shirya ta bada umurni sai kuma Kan wanda ya daddana mana na'ura baba ya ko makeri ne nake muku fatan alkhairi wassalam.